Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Rukunin masana kimiyya a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO masu gudanar da bincike akan cutar coronavirus wacce ta shafi sama da mutum miliyan 102 a fadin duniya, kana ta halaka sama da wasu miliyan 2,200, sun isa wani asibiti a garin Wuhan na kasar China da ya jinyar mutumin farko da ya kamu da cutar. Yanzu muka dawo daga asibitin jinyar Tan da suka kware wurin jinyar cututtuka masu yadu, kana suka yi jinyar wanda ya fara kamuwa da cutar a Wuhan, inji wani masanin kimiyyar kwayar cuta dan asalin Netherlands Marion Koopmans a wani sakon Twitter. Yace labari da muka samu yayi daidai da wanda muka jiyo daga likitoci masu kula da mutane da suka kamu da cutar. Wani dan rukunin ba amurke masanin kimiyyar namun daji Peter Dazak maki da hukumar kiwon lafiyar halittu ya faɗa a wani sakon Twitter, yace yana da muhimmanci a tattauna da likitoci da suka fara yaki da COVID-19, cutar da coronavirus take haddasawa. Masana kimiyyar dai suna so ne su san inda wannan kwayar cutar ta fito, da jikin wace dabba ce ta fito, da kuma yadda ta shiga jikin dan adam, wani lamari da ka iya daukar tsawon shekaru kafin a gano. Cibiyar yaki da cututtuka masu yado ta Amurka ta CDC ta fitar da wani umurnin gama gari da yammacin ranar Juma'a na tilasta saka kyallen rufe fuska a cikin kowane nau'in sufurin jama'a wanda zai fara aiki a cikin daren gobe Litinin, yayin da kasar ke kara samun dubban mace-mace. Umarnin da zai fara aiki da karfe 11:59 na daren Litinin, saura dakika 1 a shiga ranar Talata, zai bukaci matafiya su saka takunkumin rufe fuska a cikin jiragen sama da jirgin ruwa da na kasa da motocin bus da taxi da kowane irin motoci na jama'a. Za a kuma bukaci a saka takunkumin a wuraren daukar ababen hawa, a tashoshin mota da filayen saukan jiragen sama da tashoshin jiragen ruwa da na kasa. A ranar 21 ga watan Janairu, shugaba Biden ya umurce hukumomin gwamnati su gaggauta daukar matakan saka takunkumai a filayen saukan jiragen sama da kuma cikin jiragen kasuwa da cikin jirgin kasa da jirgin ruwa na jama'a da kananan jiragen ruwa da bus da kowane irin sufurin jama'a. A karkashin shugabancin Donald Trump, wanda ya kammala mulki a ranar 20 ga watan Janairu, hukumar yaki da cututtuka masu yado ta Amurka ta nemi a bada umurnin tilasta saka takunkumi a cikin sufuri, amma hakan bai yiwu ba. A maimakon haka, sai hukumar ta bada shawarwari masu karfi akan saka takunkumin. Kungiyar kamfanonin jiragen sama ta Amurka ta faɗa wa Biden a cikin wannan wata cewa nan gaba za ta hana dubban fasinjoji balaguro da za su kibiyewa umarnin saka takunkumin. Gwamnatin Habasha ta faɗa wa jami'an gwamnatin Biden a asirce cewa kura ta lafa a yankin Tigiri mai fama da tashin hankali, amma wata sabuwar shaida na nuni da mazauna wurin na ɓoye ne a cikin gidaje da harbin bindiga ya huhuda, kana yakin ya shafi ƙauyuka da dama, ana kuma fama da ƙarancin abinci. Yakin da ya fara a cikin watan Nuwamba tsakanin sojojin Habasha da dan yankin Tigiri da suka mamaye gwamnati kusan shekaru 30 na ci gaba galibi a ɓoye. Hanyoyin sadarwa sun lalace, mazauna wurin kuma suna jin tsoron bada cikakken bayani ta wayar tarho, kana an hada yan jarida gudanar da aikin su. Ana ganin dubban mutane ne suka mutu a cikin wannan yakin. Karamin Prime Minister Habasha da Mike McCownin da wasu takwarorinsa sun bada bayani a wani taro da wata cibiyar rayu demokradiyya ta Atlantic Council ta shirya a ranar Juma'a. sun ce akwai kusan mutum miliyan 1.5 da ke Tigiri wanda aka kai musu kayayyakin taimako sun kuma nuna rashin gamsuwa da ƙarya da zarge-zargen siyasa da ake yi cewa ba a kula da 'yan gudun hijira daga makwabciya Eritrea a cewar rahoton ma'aikatar yada labarai ta gwamnati da ake kira Fana an dai ce jami'an gwamnatin Biden sun halarci taron labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yayin da Somalia ke cika shekaru 30 da rushewar mulkin kama karya a kasar da kuma rikice-rikice da suka addabi kasar gwamnati ta shirya gudanar da zaben kasa mai cike da rikice-rikice wasu jihohin kasar guda biyu sun ki shiga cikin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin Somalia yayin da lokaci da aka kayyade ta ranar 8 ga watan Janairu ke karatowa Dokar majalisar dokokin ta baiwa shugaban kasa Muhammad Abdullah Muhammad da 'yan majalisar dokokin su ci gaba da aiki amma idan suka haura ranar 8 ga watan Fabrairu akwai yiwuwar fadawa cikin mummunan rikicin siyasa a kasar da ba a bukatar irin wannan tarzoma in ji wakilin majalisar dinkin duniya na musamman James Wan ya fada a wannan mako a karshe a jiya Asabar sojojin kasar Myanmar suka ce za su kiyaye kuma su tsare kundin tsarin mulkin kasar Sanarwar na zuwa ne bayan da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres da ofishin jakadancin kasashen yammacin duniya a Myanmar suka bayyana damuwa a ranar Juma'a game da yiwuwar sojoji za su iya yin juyin mulki a kasar. A farkon makon nan ne babban hafsan sojan kasar General Ming Aung Hlaing ya ce ta yiwu soke kundin tsarin mulkin kasar na da muhimmanci a halin da ake ciki. Sojojin da a kasar ake kiran su da Tatmadaw sun ce ba a fahimci kalaman na Hlaing ba ne.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole.
Masu saurari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci kasuwar ƴan lemo birnin Kano a kan titin zuwa Zaria kasuwar ƴan lemo wato kasuwa ce da ake cinikayya da hada-hada irin ta kayan gwari kama daga lemo da ayaba da gwanda da kankana da dangogin su waɗannan kayayyaki galibin su ana kawo su ne daga yankin kudancin Najeriya kasuwar ƴan lemo ta yi shuhura wajen cinikayyar waɗannan ababe a yankin arewacin Najeriya a tare da nima kuma ga wani bawan Allah ya suna malamu
Abubakar dan mai farati nake da kai ba wahala
malamu Abubakar lemon ka saya ne ko kuma sirwa ke
lemon na saya
daga ina ka zo
daga fage dandali
to yanzu gudanar wa buhu nawa aka saya
buhu ɗaya ne aka saya
aka je kuma ya lamarin je
muna saiwa sauki muna saiwa sauki dama kuma shi ne kasuwa in ya dan daga kuma sai mu ba jama'a hakuri mu gaya masa yanayi mu sai masa yanda ya kamata
ka ce buhu ɗaya ka saya nawa ka saya
2,700
to yanzu za a iya cewa saukin ne ko kuma ya daga
sauki ne domin Allah yanzu
da ya kan kaiwa nawa
idan ya tsada yana kaiwa 13 15 in yi tsada amma kuma 2,700 ai kaga yayi sauki
baya ga lemo kamar na ga wannan kankana mata kace
kankana ta wace gwanda ta wace abarba ta wace ina da ayaba ma ta wace
to yanzu ita kankana fa lamarin take
kankana ma tana sauki domin Allah dan mu ba ma cewa tsada in ba tsada ba sai kai da Allah ita ma tana sauki abarba ta fi komai sauki yanzu komai yana sauki da kai da Allah a gidan nan yanzu
waɗannan kayayyakin da ka saya wai dai yau za su kare koya
izinin ubangiji in Allah ya yarda
ko kuma za ka daki
in Allah ya yarda kullun sai na zo in Allah ya yarda kuma duka zo nan kace su nike da ke ba wahala ni kadai ne
a wai me yasa ina wannan lakabin yau samu sunan samu
tu inda ya samu sunan ni a ciniki ba na san kawalar ni ba na san wahala da kai
take kar kano kana zuwa kana wannan sana'a
gaskiya na hore kana 35 ina wannan harka dare lewe ma muke sowa
to mala abubakar muna godiya
ma to godiya nake ubangiji Allah ya saka da alheri Allah ya kai ka gida lafiya
amin na gode
ubangiji Allah ya kara arziki
yanzu kuma ina tare da wani malami ya sunan ka
sana sunusu umma
malam sunusu kaman na ganka akan ka
eh gaskiya ne sakamakon mun yanayi na sanyi da yanayin rashin ciniki na kasuwa wannan shi ne dalilin da ya sa na zauna a kan kayan saboda in ka lura ma za ga ai babu wasu masiya wanda suke tuntuɓa kayan suke duduba barantana har a tashi a dinga wani kasuwa da sauransu.
Na ga tarin buhunhunan lemo da sauransu. Daga ina kuke samu wannan lemon ne?
Daga Benin ake kawo shi zuwa nan garin. Garin Kano. Kuma yazo ya tarar da gari a yanayin rashin kasuwa na ciniki sakamakon sanyi da ake fama da shi. Rashin ciniki na kasuwa.
Dama an ana sanyi babu ciniki sosai kenan?
Eh sakai gaskiya ne ba a fiye san lemon ba saboda da sanyi zaka ga yawanci mutane suna komawa gida da wuri kuma ba kowa ne yake can abin sanyi ba haka shi kuma ne yawanci masu siyar buhu ɗaya biyu sun fice nikin sa da dare wasu kuma suna dawo daga kasuwa ba ma sa tsaya ba sai kawai suke tafiya gida saboda yanayi na sanyin gari
to Allah ya ce maka
amin
masarar ya gani a sashen da ake sayar da abin da ake cewa agwaluma ga ta nan kwando kwando da masu sayarwa da kuma masu saye a garma kallawo kaman naga kayan na a gaban kanki ko naka ne
nawa ne kayan
ya harkokin kasuwar
alhamdulillah da godiya sai godiya Allah
wannan agwaluma na ganta kwando kwando an kifa mata a ganyayyaki daga ina kuke samu ta ne
ana kawo daga Osun State daga Ibadan daga Ondo State daga Ikiti da ana kawo wa wannan wuraren eh da ana kawo ta
to kullun ake kawo ko kuma a sati sati ko lokaci lokaci ne
kullun ake kawo muke saukewa muna yin ton muna saukewa karfe 10 na safe idan aka kira karfe 4 na yamma mun rufe ton duwace ta zo sai gobe za mu sauke
kaman a rana kuna sauke motoci na
muna sauke mota 15 mota 20 da abin da ta samu sai mu sauke
wai motar ma wace ili ce roka ce ko irin J5 din nan
eh ana kawo a J5 ana kawo a Packard eh babban mota ta shida ana kawo duka
kamar mota ɗaya tana yin nawa
kwandon da ake sa a ciki
eh
ana samu kwando 65 wata na dauko 70
ki kuma kwandon nawa kuke sayarwa kuke sa
muna sayarwa 5,500 6,000 in ta yi kyau muna sayarwa 6,500
wai ita wannan abin da ake cewa agwaluma me ake da ita
na'am ana shan ta ne mafi akasari dan kananan yara haka da mata suka fi shan ta
masana dai har yanzu dai ina wurin yan agwaluma din nan ya suna malamin
Muhammadu Lawi
daga ina
daga Katsina
na'am
daga Katsina nake
wai daga Katsina ka zo sayan agwaluma
kada na so sayan ta ba tabbas to agwaluma gaskiya lafiya lo da yara da maza da mata lafiya lo ana santa
wai da ka zo nan buhuna kwando nawa ka saya
kwando sai sai kwando kamar 30, 20, 22 zuwa 15
ka ce mota guda kake saya wai dai a Katsina ake shanyewa
duka a Katsina akalla ko muna zuwa mota ko mu za mu zo kamar mu 5, 6, 7 kwana ɗaya kwana biyu a kullum za mu zo
kowa kuma zai sai buhu a kwando 30
a to aka san kari-kari ne yayi wani zai iya sayan 5 wani zai iya sayan 6 wani zai iya sayan 10 wani zai iya sayan 20 wani zai iya sayan 30 wani zai iya sayan
to ya farashin na yau ne na ganka kaman azubacin ɗazu kana dariya kaman ko ya kasa ne
a domin Allah farashi yau alhamdulillah gaskiya yau farashi ya kasa sauki domin Allah yau alhamdulillah yau
idan ka je da kwando 20 din nan zuwa 30 da ka kan saya jibge shi kake ka dinga sayarwa da kwaya 2 da kwaya 10
a'a ina da yara na ni ma da su nake zuwa an kai ma sai da ta so ma din
ka rarraba musu
yawa rarraba musu ba yawa yawa yi tabbas shiga da wannan guna sayar da ita
to godiya muke malam Muhammadu Lawai yanzu ina tare da wani mai gyaran kwando ya sunan ka
sunana Haruna
sunan ka Haruna gashi na kana dinki agwaluma to kai aikin ka kenan
aikin mu kenan ko muna sayan kwando muna sayarwa
to idan yanzu aka saya sai ku yi wa mutum wannan aikin na ka sa ganye akai kuma kana dinkewa da gare
saboda agwaluma ta fi kyau ne saboda kafin ya je sauke ta ya sauke ta da kyau kenan kaga an gyara ta ba wani abun da zai zo ko wani datti ya zo same ta
na gane a tada ni ga wani malami ya suna
sunana Ibrahim Muhammad Sani muna bangaren saida abarba da gwanda muna saida abarba da gwanda bangaren kuma alhamdulillah yanzu lokaci ne na kaya ya samu gaba kamar kwanakan baya da suka shige ba yanzu
to ya kamar yanayin samuwar ta sige daga ina kuke samu waɗannan kaya
yawwa wannan kaya dai namu yana zuwa daga bangaren kudancin Najeriya da ake kawo muna musamman ma bangaren su Benin hakan nan ake kawo abarba da gwanda kuma yanzu alhamdulillah kamar da na ga ma kayan nan da yanzu yana dan afuwa ba kamar kwanakan baya ba da suka ce
amma ka ce suna samuwa amma ni yanzu wacce nake gani yanzu a gaban ka gata bata fi yin kirge da yatsuna ba
gaskiya ne wannan to wannan kage yanzu kamar da ka gani a gaba na a kwanakan baya wannan muna sayanta duk kwa daya mu ma yanda muke sayanta dozin din muna sayanta 4,500 haka amma yanzu domin Allah ta dan samu muna sayanta 2,500 mu ma dan ne muna mu akai
an ci dama ka sonan ta ku ta safa ce gashi yanzu ba a karfe 10 da motsi ba yanzu kana cewa ka sayar wajen gudan kwaya 50
eh gaskiya ne wannan ta safa ce amma kuma wasu lokutan mutanen da suke zuwa daga nesa su ne suka zo da rana ma suna saya na kusa kuma su ne suke zuwa da sassafen amma har zuwa karfe 1 karfe 2 muna kaiwa muna kai da sayarwa a nan wurin
gashi yanzu saura yar kadan zaka kuma sai wata ne
a saboda yanayi na sanyi yanzu kayan namu yanzu lokacin sanyi bai fi shiga sosai ba wallahi amma yanzu idan wannan ta kare alhamdulillah abinda na samu Allah masa albarka sai kuma Allah ya kai mu gobe lafiya akan soke mota kaman 20 ko 30 ma a kullun haka na abarba kullun insha Allah
to yanzu me zaka ce game da wannan sana'a
a gaskiya alhamdulillah sai godiya sana'a mun taso akan ta tun da dadewa shekara na kai shekara kaman 12 haka kuma sai dai godiya mun gode Allah kuma muna samu muna ci muna sha har mun mallaki mahalli akan ta kai ko sai mu ce mu gode Allah ko ba haka bane
ko kwastomomin ka na gida ne ko kuma akwai wanda suke zuwa
eh akwai wanda suke na gida akwai kuma wanda suke zuwa daga wasu bangare na jihohi na Najeriya kaman Katsina Kaduna Bauchi Suyobe haka duk suna zuwa suna jigawa duk suna zuwa suna kansu sayan kai a gurin mu eh amma na gidan mun dan fi mu'amala su din idan suka zo yau na wajen sukan dan dauke kaman sati daya kafin ko kwana biyar haka kafin su dawo amma su na gida kullun ne muke mu'amala su duk wanda ya saya yau gobe ma zai dawo saya
ya muke ma da sunan malam
Isabici
malam Isabici ga mu a kasuwar ku yau
wannan da
kun kasa agwalima da maman goro da sauransu ya kasuwar take yau
kasuwa alhamdulillah mun gode Allah ciniki kuma yana tafiya yadda ake so
wannan mangoro da agwalima ina kuke ka samu shi
daga kasahin Yarbawa ake kawo agwalima mangoro kuma jihar Neja
kaman ana ita agwalima na ganta a Kwando mangoro kuma ana sako shi a kwali an sa matakarda kuma naga wani daga ciki yawancin sa kaman kore kore ne ya lamar yake
abinda yasa ake zubo kore akwai baki da suke zuwa su taya su tafi da ita Nijar wanda yace kore kore ya zuba a mota ko da ta kwana biyu sanda za ta je can ta nuna wanda za su sai anan gida ko jihar Kano yace sai nunan ya mai tafiya da ita nesa ba zai sayo da ta nuna ba kafin ya je za ta iya samun matsala sai kore koren ka a je ta nuna ana fita da ita Katsina ana kai ta Gashuwa ana kai ta Maiduguri amma dai majority masayanta yan nan jihar Kano ake talla a cikin gari
amma saurare da haka muka zo wa karshen ziyarar mu ga kasuwar El Lemo inda muka tattauna da masu sana'ar kayan gwari kamar su mangoro agwalima kankana lemo abarba da makamantansu kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku sunana Mahmud Kwali nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shirin bi o e hausa kasuwa akai ni kilo ne kasuwa
jama'a kada a shahafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Allah yana gaya musu da cewa lokaci yayi da zai yi wani abu a madadin mu yahu yan wana yan Nigeria da Krista da baki daya lokaci yayi da Allah zai yi wani abu game da rayuwar mu musamman mabiyin Krista da kuma Nigeria da baki daya menene ya kamata mu asubi mu yi domin Ubangiji ya ansa addu'ar mu mu dawo wurin almasihu kuli addu'a cikin bangaskiya kuma kar ya zama addu'a ta baki amma ya zama addu'a da zai fita daga birnin zuciyar mu dalilu mu zama masu bangaskiya saboda haka nan dan wana ina roƙon ku ku koma wurin almasihu mu zama masu yin addu'a mu zama masu bangaskiya ta haka Ubangiji zai ansa mana Allah ya sa mana albarka amin
Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin kuma amin Allah.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya kamar kullun ni ce Aisha Tusli a cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara kanana a lokacin sanyi sanyi irin namu na kasashen Afrika da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda dake babban asibiti a birnin Zindar.
Doktor a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su.
Kun san yanzu da yake ga sanyi ga kura ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma yawanci duka cutan da an kai samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shahi huhu ko yoyin iska na huhu duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoyi na iska na huhu su kara matsewa na lumfashi in sun ka kara matsewa shine yake sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi banda wannan duka cututi da ya shahi huhu ya shahi makogoro ya shahi kamar huka sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi suma ɗan emasi kamar ciwon kashi yana iya tsananta yayi kamari kuma duk wani abin da ya shahi amasanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi halma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutotin ciwon ido wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura yaro ya gaza samun lumfashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su
yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan matsaloli yayi kamawa
kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne kamar daga haihuwa zuwa wata shida daga wata shida zuwa kasa ga shekara biyar kuma da abin da yi shekara biyar to yaran da dai sun kashi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa kasa ga shekara biyar kuma daga wata shida abin da ya zan kasa ga shekara biyar saboda mi saboda daga wata shida kamar kare da yaro yake samu ta wajen nonon uwar shi bisa ga cutoci ya rage kina wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yayinsa mun yaro wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta saboda a wannan lokacin tare da suke samun ta hanyar nono na uwarsu ya rage kuma duka an wasu an yaye su wasu ba a yaye su ba suna dan sha amma ba kwarai ba kuma wajen abinci an samu canji na yanayin abinci yanan garkuwar jiki ta samu dan rabuwa kadan to wannan yaran sun yi matsalar kamuwa da wannan cuta ko da yake cuta ce wadda tana iya tashi yaro tun daga haihuwa tana
akan gani wani lokaci kamar yara ɗan jarirai daga an aike su a aike su da kamar wata mura haka kirji ya rike hanci ba sa iya lumwashi makogoro ya rike kamar menene ke kawo wannan matsala
to shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da anka haife su hakan ga ya kamata a dauki mataki inda ma za a haihuwa inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai dan gumi-gumi kamar kuma an rihe fenetir an rihe tagogi an tsaye da fanka an tsaye da climatizer kuma su kankan su yaran kama da an haihu su an sa wasu raga an goge musu jikin su kuma an rige su an sa su a nono su wannan jariran kamata yi ma rana ta fara har ta biyu kalma amma musu wani wanka kwa ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan
duka
ko da ruwan zahi ne ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka kawa a sa su su yi gumin jikin wasu a rihe su da kyau kuma bayan ma awa 24 kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro tunda yaro kwalwashi ba ta da karhin ta dauki zahi kwarai ko ta dauki sanyin kwarai shine yake sa ku ga wasu yaran nan kamar suna da matsala lumwashi da an haife su kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankan shi yana iya samu matsalar lumwashi saboda kwalwashi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau kuma babban rashin mataki da yake iya haddasa irin wannan abun kamar yaro ya kamata da an haife shi cikin awar da an haife shi ya kamata an sa shi ga nonon uwashi kuma ya sha nono tsantsa sai a ce a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya yakin nan daga baya a ce a sa shi nono yaro da an haife shi a aza shi bisa kirjin uwashi gumin nan na uwashi ya gamu da gumin jikin shi kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsar uwashi kenan ya kama nono ya sha wannan shine sai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta in bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cututtuki da yawa
a gaida tamar da wannan bincike ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira a tara mako na gaba don sauraron wani shirin a madadin Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Tisli mu kasance cikin koshin lafiya daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku